بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم.
شيخنا، وينبغي لطالب العلم ما لا الله تعالى يجكن صدر رحمة ace yayi kamaci ga dalibin ilimi almajiri lokacin da ya tafi makaranta Allah ya jilisa qariban, kada ya zauna kusa min al-ustazi daga malamin sa, kada ya zauna kusan malamin sa inda sabiki lokacin dokan karatu, bi ghairi daruratin, inda ba larura bace ta bukatar da shi zuwa ga hakan din. To inda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke yi idan suka je wajen ma'aiki, suna sanya kansu ƙasa ne su zauna, ba sa iya cika idan su da ganin shi, suna kallon shi da girmamawa da mutuntawa, ba sa zama kusa da shi. To shi yasa yake burge su dan karkara, dan ƙauye wanda bai san ba wannan ladabi, idan ya zo ya zauna a kusa annabi ya mai tambayar da ya ga dama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa ya tashi shiri. To wannan Anas dan Malik yace mu an hana mu mu yi wadansu tambayoyi a cikin addini na musulunci, yana burge mu dan karkara ya zo shi ya zauna a kusan annabi ya wa ma'aiki tambayoyi, wanda tambayoyin watakila mu ma muna ishiro su, amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bashi amsa. To amma in ya zaman to larura ce ta bukatar da kai ka zauna kusa da malami, wannan babu laifi a wajen dokan ilimi. Misali ya zaman to masallacin da malami yake karantarwa masallaci ne mai kunci, jama'a ta yawa, to sai ya zaman to an ce ka zauna a jindin malam bangaren shi na dama ko bangaren shi na hagu, wannan babu laifi. Mun gane da kyau. Yawwa, bal bari da yambazi yayi kamace an ya kuna bainahu wa bainal ustaz, idan manto an samu gulgudan tsakankanin shi dalibin ilimi wanda yake karatu a lokacin da ya tafi wajen karatu wajen malamin sa, tsakankanin shi da malamin sa ya zamanto an samu tazarar da ta kai qadarul qausi, wato gulgudan tsawon baka, kusan zira'i guda kenan. Yawwa, amma kare zamanto suna leke da juna, ga ka fada shi, ga kafar shi, sai dai illa rura ce ta bukatar da shi zuwa ga hakan din, kamar yadda muka fada a baya. To amma yanzu mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara kawa abinci gaba, ta yadda za ga cewa wani lokacin idan malami yana karantarwa da shi da mai jami'i baki suna zaune a saman kujera ne, masu saurare suna zaune su kuma a ƙasa, za ga cewa da kan kujerar ma kan asab ko ƙasa ya kai kusan nisan, ya kai kusan tsawon bakar guda. Yawwa, an gane ko? To wannan babu laifi a kai, duk idan ya zamanto da ya hanya mafi mai kyau ta girmama malami da mutunta shi da ganin kimar shi, to ya zamanto dalibin ilimi yana bin wannan hanya din, to wannan zai ci moriyar ilimin sa. Mun gane da kyau. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, hakika ya zamanto tsakankaninka da malaminka lokacin da ka je dokan karatu wajensa an samu gulgudan tsawon baka guda, shine mafi kusanci zuwa ga girmama wannan malami da kuma girmama ilimin da kake karanta. Mun gane. To wannan ita ce halayya ta magabata. Waɗansu daga cikin magabata idan aka zo gurin su karatu, irin su Sa'id ibn al-Musayyab, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai, idan almajire suka zo gurin shi karatu, dama yana fitowa ne da kamun kai da riƙewa darajarsa. Ibnu Shahabi az-Zuhri, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi, yace ya zauna a wajen shi tsawon wata shida, amma baya iya mai tambaya saboda kurjinin da yake da shi a wajensa, yana ganin cewa ya mai kurjini, baya iya tunkarar shi da magana, sai in ya ce yi magana sannan yake ce yayi magana, yake fara yin magana. To haka nan su ma irin su al-Imam Malik, za mu ga cewa idan ka zo gurin su, idan tambayar hadisi ce za ka yi, to sai ya shirya, ya fito, ya yi wanka, ya shafa turare, ya saka kaya masu kyau, ya fito ku tattauna akan hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Haka ne irin su al-Imam Ahmad, duk wanda kaga ya zama wani abu a bangaren addini na musulunci, Allah ta'ala ya dawwamar da ambatan shi, ya zamanto ana kiran sunan shi a kowane lokaci. Idan ana karatu zaka ji sunan shi yana tashi a wajen ɗaliban ilimi, irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. In zaka karanci gwagwarmayar da suka sha wajen neman ilimi, za ka ga cewa sun ɗauki abin da suke koyo da daraja, ilimin da suke koya sun ba shi mahimmanci da daraja, sannan kuma sun baiwa malamansu daraja da ƙima. Sai ya zamanto sun waye gari, Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ransu da shekara ɗari ruwa, amma kuma sunayensu yana nan a rubuce a cikin littattafai, malamai suna ta karantar da mu shi. Mun gane da kyau da kuma juhudin da suka yi. Na'am.
وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة فإنها كلاب معنوية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق، وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها.
نعم تؤشيكنا. Wayan bazai li ɗalibin ilimi, ya yi kamace ga ɗalibin ilimi, almajiri wanda yake karatu, to ya yi kamace a gare shi an yi taharraza, an yi hatariza, ya tsaro anil akhlaqi zamimati, daga tadodi waɗanda suke ababen zargi a addini na musulunci. Dukkan hali wanda yake addini na musulunci yana zarginsa, to ɗalibin ilimi ya zamanto ya kiyaye kanshi daga wannan hali. Dukkan tadodi, halaye waɗanda addini na musulunci yana Allah wada da su, to bawan Allah musulmi ɗalibin ilimi ya zamanto ya kakkaɓe hannunsa daga waɗannan halaye. An gane da kyau. Ɗalibin ilimi ba a san shi ba da raina mutane. Idan kana karatu sai kake ganin cewa duk wanda ba mai karatu ba kai ba masoyinka bane, ba wanda za ku tsaya ku yi mu'amala bane da shi, wannan hali ne wanda yake abin zargi a addini na musulunci. An gane da kyau ko? Ɗalibin ilimi ba a san shi ba da soke-soke da sukan mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda yake cikin sunan na al-Imam Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Mas'ud, ma yake yace: laysal mu'minu bi ta'ani wala la'ani wala al-fahishi wala al-badi. Mu'mini ba san shi ba da soke-soke, ya soke ɗan gidan waɗancan, ce ai gidan suwa ne ba gida bane na kirki, haka nan gidan suwa ne ba gida bane na kirki, wata kira unguwa guda gidajen da zai ce maka na kirki, waɗansu gidajen ‘yan uwan shi ne kawai zai ce su ne kaɗai na kirki, amma sauran duka ya ce lalatattu ne. To mumini ba a san shi ba da wannan, kuma a cikin mumini a ce kana ɗalibin ilimi amma a san ka da suka. Walal la'an, haka nan kuma mumini ya zamanto ya nisanci abin da ya shafi tsine-tsine, kar ya zamanto daga an maka abu kaɗan a cikin gida in matarka ta taɓa ka, ka ci Allah tsine miki albarka, daga ke hal iyayenki Allah tsine musu albarka, ɗanka ya maka wani laifi ka ce tsinan nan banza tsinan ba ka gaba alheri. Wannan mumini ba a san shi ba da wannan, to ina kuma ga ɗalibin ilimi a cikin muminan ma? Kar ya zamanto kana ɗalibin ilimi amma a kullum kai in ka zo ka a cikin karatunka ka tsine wa waɗancan albarka, ‘yan uwa mu ƙara addu’a Allah tsine musu albarka, kaga wani ai ba ɗalibin ilimi ba ne. ‘Yan uwanka musulmai idan suka kunce, idan hankali ya ɓata hankali yake dawo da shi, idan suka kunce ba wai fa ma za ka yi ba ka ƙara nausa su cikin dawa, ka ce a sa su cikin addu’a Allah ta’ala ya dawo da su, in masu shiryuwa ne Allah ta’ala ya shiryar da su, idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ta’ala ya mana maganinsu, amma ba za ka ce ba Allah ya tsine musu albarka, mu ƙara fatiha ga wani ɗaya. An gane ba za a yi haka nan ba. Ɗalibin ilimi ba a san shi ba da wannan. Sannan kuma ɗalibin ilimi ba a san shi ba da alfahasha. Duk waɗansu zance ku wanda suke na batsa, zance wanda yake na banza, irin mutum ya yi zance in wani babban mutum ya je raga sa kanshi ƙasa ya ce subhanallah, malam ya ji wannan maganar da ka faɗa. Ɗalibin ilimi ba a san shi ba da irin wannan zance. akwai magana da idan ka fade ta yin a gaban babban mutum ne to wanda kuke tare da su ma kansu sai sun sa kansu kasa saboda abin da kai baka kyauta ba to dalibi ba san shi ba da wannan walal bazi haka dan kuma dalibin ilimi ba san shi ba da rashin kunya dan abin da za a ce wannan rashin kunya ne zaka iya fitowa da kayan da kaga dama ba ruwanka da yaya shari'a ta tsara maka kai dai kawai tunda dai ba kowa ya siya maka ba kai ka siya kayanka to ganin damar ka ne ka fito da gajeren wando ganin damar ka ne ka fito da singileti ganin damar ka ne ka fito da shafo ba ruwanka da yaya shari'a ta ce eh idan mutum ya maka magana ka ce to kare da kudin shi ya aka ce insha Allah haula ka ce to ni ma dai ai ba kai ka siya muku wannan dalibin ilimi ba san shi ba da wannan idan wannan abin da kai wajen shigar ka abu ne wanda addini na musulunci bai yadda da shi ba kuma dan uwanka ya gaya maka kada ka bashi amsa da cewa tunda dai ba shi ya siya maka ba kamar yayin rashin ladabi a duk waɗansu halaye wanda halaye ne abin zargi a cikin addini na musulunci to mutum yayi kokari ya tsaro da su dalibin ilimi kala san shi da su an gane ko a ce kai wani yare na mutane in ka ganshi a guri duk mahaddata ne kala san ka da wannan a ganka a cikin wadanda wani izu bi gare shi wani izu daya gare shi wani izu goma gare shi wani izu 15 gare shi a ganka kuma ka daidaita kanka da su kare zaman tun aka zo mazauni kace kai fa dole sai akan kujera mai tabshi zaka zauna su kuma su zo su zauna akan kujera mai tauri in ma aka kawo ta mai tabshi kace kishi ya ce ake so a mun ka sa a doke ta ya zaman to da kai da su in abanci suke a zauna ka zauna abanci in akan kujera suke a zauna ka zauna akan kujera idan aka zo ba za a gane ba cewa kai kai ne mai izu 60 din kamil su sune masu izu 20, 5, 2 da sauransu mun gane da kyau yawwara fa inna hakilabun ma'anawiyatun wato haqiqa munanan tadodi wanda addini na musulunci yake zargin su karnuka ne waɗanda suke na ma'ana a ma'anance yanda kare idan mutun ya riki kare ba tare da shari'a ba ta bashi damar ya rika to kare yayi tunanin cewa alkhairi da dinga shiga gidan shi an gane ko in dai mutun ya riki kare a gidan shi ba tare da shari'a ba ce ta bashi damar ya riki wannan kare to kare yayi tunanin cewa alkhairi ne zai shiga gidansa sannan kuma in mutun ya doki wata tada wanda take a bazargi ya doka ya maida ta ɗaya daga cikin tadodin shi girman kai rena mutane ganin kowa ba kowa ba to kale yayi tunanin cewa zai hadu da alkhairi fa a kullum zai dinga ragewa kan shi daraja ne a kullum zai dinga ragewa kan shi daraja ne a wajen Allah subhanahu wataala shine tadodi waɗanda suke munana karnuka ne waɗanda suke na ma'ana ba karnuka bane wanda suke hissiya an gane ku وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه جكادان الله صلى الله عليه وسلم يا فدا a cikin hadisi ingatacce maiki alaihi salatu wassalam yace la tadkhulu malaikatu baitan fihi kalbun malaikai na rahama ba sa shiga gidan da a cikin sa akwai kare in dai a cikin gida akwai kare kuma karen da ba shari'a ba ta bada damar a rike shi akwai kare wanda shari'a ta bada damar a rike shi to wannan in dai ka samu lasisi daga shari'a ita ta baka dama ko yawwa to wannan babu laifi ka rike shi kilabun ne ba kalabun ba yawwa asali ka sani mun gane ko misali kana da kai babbal garka a bayan gari akwai waɗanda suke kai mata ziyara cikin dare an gane ko ba da sanin ka ba sai ka shigo garkalka da safe ka gare dan sawo an kawo ziyara kaga waɗansu abubuwa da an doke maka su to yanzu wannan babu laifi ka rike kare wanda zai dinga tsaran garka kare na tsaran garka wannan babu laifi mun gane da kyau babu laifi ya zaman to lokacin da zaka saka shi lokaci ne na kai ba zaka zo ba garkalka sannan kuma duk wani mutumin ka na arziki wanda zai kawo maka ziyara ta Allah ba zai zo ba wannan garka a wannan lokaci to sai ka saka shi ya aiki wanda za su kawo ziyara ta cikin dare sai ya ce musu eh Alhaji ya ce kar ku shigo ku koma sai da safi in za ku zo ya hana su shigo mun gane da kyau wannan babu laifi mutun ya riga ko ya zaman to mutun ne wanda Allah ta'ala ya rufa mai asiri ta bangaren abin da ya shafi kayan duniya sannan kuma lokaci zuwa lokaci akwai baki na dare suna kawo mishi ziyara wani lokacin su haya daga baya wani lokacin su fasa ta kofar gidan su shiga to suna dan bashi tsoro to shi ma wannan babu laifi ya riki kare saboda gudu daga cutar su ko ya zaman to mutun Allah ya hore mishi da sarani ya iya abin da ya shafi farauta to wannan shi ma babu laifi ya riki kare saboda ya dinga yin farauta da shi shiga daji da shi ya dinga kamo mai namomi na daji amma in ya zaman to mutun shi ba shi da gona ba shi da garka ba shi da kobi ba shi da CDD ko sadada ba abin da ya ajje a gidan shi na kudi yazo ya kawo kare ya hana mutane wadi a unguwa ya hana diyan musulmi kwanciyar hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace la yahillu li muslimin an yurwi'a musliman dan Allah yace baya halitta ga musulmi ya tsoratar da dan uwan shi musulmi to duk abin da zaka yi amfani da shi naka tsoratar da dan uwanka musulmi koda ba kai ka tsoratar da shi ba abin da kai amfani da shi ne ya tsoratar da shi ka cutar da dan uwanka musulmi mun gane da kyau zaka ga cewa wani kare a kawo shi ba wai da 12 ta dare ba karfe 8 ta rana in kace zaka yi ta safi in kace zaka bi wata ungur inda karen nan inda yaro kuke tare sai ka rike yaron da kyau dan yana yin wani haushi ba yaron ba hatta uwar yaron sai ta rike ta to wannan bai halitta ba in ya zaman to kare na gadi ne to ya zaman to lokacin da zai yi gadin ne yake bada tsoro ba a kowane lokaci ba ba a kowane lokaci ba da safi za a zo a huce lafiya kalau saboda ido yana gani da rana haka nan in so ya doke da rana ana jin tsoron kaman guri ne wanda yake na in so ya doke za a iya samun waɗansu wanda za su iya kawo ziyara ta rana kai tsaka to sai a saka shi a wannan lokaci amma in ya zaman to lokacin da jama'a suke huce kuma yi kokari a kiyaye shi saboda kada ya dinga cutar da bayin Allah idan ya cutar da bayin Allah irin wannan yanayin wanda ya kawo shi alhakin akan sa yake ba zai ce ba ai shari'a ta bashi damar ya rika da ta baka damar ka rika saboda ka kare kanka ne daga miyagun mutane to su kuma waɗannan ba miyagu bane kuma lokacin da suka fito din ba lokaci bane wanda a wannan lokacin sai miyagu kaɗai suke fitowa mun gane da kyau na'am aw suratun haka dan kuma mala'ikai ba sa shiga gidan da a cikin sa akwai butun-butun duk gidan da ya zamanto akwai hoto wannan shi ma mala'ika ba ya shiga cikin gidan nan mun gane da kyau yawwara to hoto wannan shine irin hoto wanda yake dauke da inuwa kamar yadda jumhurin malamai suka fada hoto wanda yake dauke da inuwa ba irin hoto ba wanda baya dauke da inuwa irin foto wannan na kamera wannan ba irin shi ake magana ba kamar yanda da yawa daga cikin malamai magabata sun yi magana akan shi mun gane da kyau daga ciki akwai irin malaman nan na zamani wanda sun yi magana akan abin da ya shafi wannan hoto na kamera baya shiga ciki irin wanda yake almanhiyu anhu wanda akwai kusan magana ta minti 6 ko sama da minti 6 wanda Dr. Sani Umar yayi da harshen Hausa akan abin da ya shafi baya shiga ciki da kuma malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin kan abin da ya shafi wannan hoto baya shiga ciki ana magana akan irin wancan hoto wanda a lokacin da shi malam yake magana fotunan da ake shine kawai irin a sassaka mutum a kawo aje shi a cikin gida eh gunki kenan to na in ya zaman to akwai irin waɗannan a cikin gida ba sa to mala'ikai ba sa shiga ciki to haka nan kuma irin diyar kufe ba ta shiga ciki allo ab kayan wasanni na yara irin ka siyo wa yaran ka doki na wasa irin ka siyo wa yaran ka mota sharat da sauransu wannan duka ba sa shiga ciki nana Aisha radiyallahu anha lokacin da aka kai ta gidan ma'aike alaihi salatu wassalamu da wadansu ɗayan kuffanta aka kai ta kuma take wasanta da su a gidan ma'aike alaihi salatu wassalamu saboda yarinya ce lokacin da aka kai ta tana ai shekara 9 ce haka da ita da kawayenta kawai ake haduwa a yi wasa mun gane da kyau na'am wa inna ma yata'allamul insan sanin dai kadai mutun yana samun ilimi ne mai albarka biwasiqatil malaki da wasiqa ta malaika na rahama. A lokacin da ya zamanto malaikai na rahama suna ta yi maka addu'a ta alkhairi, suna ta roƙa maka Allah akan abin da kake Allah ta'ala ya baka nasara akai, to da wannan a wannan lokacin ne kake samun nasara. Duk wani wanda zai samu ilimi ba zai ce ba kawai da kai tsaye daga sama Allah ta'ala ya zubo mishi abu. Kowa sai ya tafi makaranta. Ba wanda zai ce shi bai tafi makaranta amma kuma gashi ne yana da ilimi. Kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja daga cikin bayinsa ko, to shi ma sai da ya zamanto yana da malami. To haka nan kai din darajarka din kimalka din hazaƙarka dole sai kana da koyi malami. Mun gane da kyau. To mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu shi ne malamin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Shine wanda ya kawo mai da alqur'ani ko, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wal akhlaqud zamimatu, to halaye wadanda suke ababan zargi a addini na musulunci, to urafu fi kitabil akhlaq, ana sanin su ne a cikin littafin da yake kunshe da tadodi wanda yake bayani akan halaye waɗanda suke kyawawa da kuma kishiyar su. Irin misali littafin Riyadus Salihin. Ga Riyadus Salihin, idan mutum yana karanta shi a kullum zai dinga kakkabewa zuciyar shi daga halaye waɗanda suke marasa kyawu, ya dinga tufayatar da ita halaye waɗanda suke kyawawa. A kullum in kana jin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko, sunna ta ma'aiki za ta raya maka zuciya ne. Hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu za su ƙara sa maka imani da musulunci da san musulmai da mu'minai a cikin zuciyarka. Haka nan ayoyi na alqur'ani idan kana karanta su za su ƙara dasa maka san ma'aiki a cikin zuciyarka da san sahabbai na ma'aiki da san dukkan waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Za ka zama to tsakankaninka da bayin Allah na gari ba wani soke-soke, ba wani cuta-cuce, ba wata matsala. An gane da kyau. To wannan shi ne abin da yake magana akan kitabul akhlaq. Riyadus Salihin kuma dama abin da yake ciki kenan. Ayoyi na alqur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗansu shuruhati da ya musu. Mun gane da kyau. Na'am. Wa kitabuna hadha, malam yace wannan littafin namu na ta'alimi dan karami, la yahtamilu bayanaha, baya dauke da bayanin kyawawan halaye da kuma kishiyoyin su. Dan haka a wannan littafin zamu ga maka dai hanyar da in ka bi zaka samu ilimi, shine ka kare kanka daga munanan halaye. Duk mummuna hali indai kana da shi ko, aka ce gashi kana zuwa makaranta amma kuma kana dan hali. In ka shiga kasuwa zaka dai kukis mai kai bai ganka ka saka a jihu. To kaga wannan ilimin ka bai baka ba wannan damar. Ilimin ka bai koyar da kai haka ba. Wannan rashin ladabin kai ne ka koya kan ka shi. To sai Allah ta'ala ya zare albarka a cikin wannan ilimin naka. In aka ce kana da ilimi ma waɗansu za su dinga mamaki su ce wane ne yake da ilimi? Wane? Da shi ku a irin nan ku na gani a fadin lusuwa ne ana shan shisha. A ce shikin da shi mai shan shishan nan shikin ne. Shi ta babu nagartar ilimi a tattare da shi. Saboda bai kiyaye ba ilimin. Sai ya zamanto waɗansu wanda ya linka su a ilimi sun fi shi samun albarkar abin. Saboda shi bai kiyaye ba dokoki waɗanda addini na musulunci ya shimfiɗa akan abin da ya shafi musulmi ma ballantana kuma musulmi ɗalibin ilimi. Na'am.
Wal yahtariz khususan 'ani takabburi kama takabburi la yahsul al-'ilmu ila al-'ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayyi lil makan al-'ali.
Na'am. Wal yahtariz, ɗalibin ilimi ya tsaro daga munanan halaye da munanan tadodi, khususan 'ani takabbur, musamman ma girman kai. Musamman girman kai, tada ta girman kai, ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya kare kanshi daga ita. Duk abin da ake cewa girman kai shi ne ghamdun nas, ghamdun nas, sannan kuma da baɗarul haƙ, takewa gaskiya da raina mutane. wannan shine girman kai duk wanda ka ganshi ya siffantu da waɗannan siffofin guda biyu ya rena mutane ganin yana wa kowa ganin kira a saman kara za ga wani da kallon shi ma za gane cewa wannan mutumin ya rena mutane an gane da kyau to duk mutumin da ka ganshi da ganin shi ya rena mutane sannan kuma yana fada da gaskiya gaskiya in dai ba a bakin shi bace ta bayyana to ko a bakin wane ne ta bayyana za ka ga yana da rikici da ita wannan shine girman kai an gane ko amma ba wai rike mutunci ba rike mutunci daban girman kai daban yanzu misali idan aka ga mutane suna zuwa kafar wani suna zubar da kafahuwansu su je su yi ladabi a ba su kuɗi amma kai ka rike mutuncin ka baka zuwa ba za a ce ba kana da girman kai wannan wannan rike mutunci sunan shi amma girman kai shine yanzu ka aikata wani abu na zo na ce maka Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani akan wannan abu saboda gashi nan aya a cikin sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza 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 na maka sharhi sannan kuma ba wai fahimta ta bace wannan daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi daga cikin tabi'ai haka daga cikin atba'u tabi'ina haka bayan na gama kace ke da Allah can ku je ku rike kayan ku kai ma dan baka ci ba gaba ne wannan girman kai ya kare an gane ku ko mun fara alka da sakin fuskarka da zama a cikin jama'a in dai har kai haka bayan gaskiya ta bayyana a gare ka ka take ka zama to mai girman kai mun gane da kyau shine ce wal yahtariz wato dalibin ilimi ya tsaro daga tadodi waɗanda suke ababan zargi khususan ani takabbur musamman girman kai musamman girman kai fa ma at takabbur la yahsulu alilm tare da girman kai ba yanda za ilimi ya tabbata indai mutum yana da girman kai ko to zai kwashi lokaci mai tsawo yana karatu amma kuma ba za ga ilimi a tattare da shi ba an gane wannan shine abinda wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi bayani akai saboda ilimi haske ne daga Allah subhanahu wataala al ilmu nurun wa nurul lahi la yutali asi wato ilimi haske ne kuma ba a bayar da shi ga wanda ya kangare wa Allah ta'ala musamman mai girman kai an gane da kyau to girman kai ɗan uwa mu yi kokari mu guje shi mu yi kokari mu nesantar da kanmu daga girman kai idan gaskiya ta bayyana a hannun abokin tattaunawarmu to koyaya muke mu yi hakuri ba lalle bane wanda zai gaya maka gaskiya sai ya fi ka karatu ba lalle bane wanda zai gaya maka gaskiya sai ya fi ka shekaru ba lalle bane wanda zai gaya maka gaskiya sai ya fi ka sanuwa a cikin jama'a a ita gaskiya duk mutumin da ya zama tobe amshi ba gaskiya daga wajen na sama da shi da na wajen sa'an shi daga wajen na ƙasa da shi to har yanzu yana nan a matsayin shi na dalibin ilimi mai girman kai ka zama to a kullum kai zuciyarka a bude take in dai gaskiya ta bayyana ko a hannun wane ne dama ita kake cigiya zaka amshe ta da hannu bibi ba zaka yi fada ba gila akace al ilmu harbun lil fatal mutaali kasayli harbun lil makani al ali akace al ilmu shi ilimi harbun lil fatal mutaali makiyi ne ga matashi wanda yake mai girman kai harbun anan aduwun makiyi ne ga matashi wanda yake mai girman kai duk wani matashi mutum wanda yake mai girman kai almutaali almutakabbir wanda yake da takabburanci wanda da ka ganshi dama shi hetsa matsamu ko a cikin jama'a ma sai gurin suwa ne da gurin suwa ne yake zama ya rena mutane sannan kuma bangaren abin da ya shafi gaskiya ba so ɗaya ba so biyu ba a gaban ka ma gaskiya ta sha bayyana a wajen shi amma kuma ya ki rukun gaskiyar nan ya yi riko da abin da yake kai to ilimi makiyi ne ga irin wannan mutum kasayli harbun lil makanil ali kaman yanda kwararar ruwa idan yana kwarara to kwararar ruwa harbun makiyi ne lil makanil ali ga guri wanda yake madaukaki yanzu ka taba gani yanzu ruwa ya zo shi daga gangare ya ce ya hautudu in ana ruwa din yanda ake ruwa sai dai in gangaren ya ci kuma ya nahi amma ba zancan a ce daga gangare ba ruwa ya raka hawa saman tudu ya gangara kuma can sai dai daga kan tudu ya gangaro to kaman yanda ba yanda za a yi kaga idan ana ruwa ya zo shi ya bi ta kan katangal wannan ya daga nan ya haya ya gangara ko daga cikin gida ya fito ta kan katanga ya sauko nan to ba yanda za a yi girman kai ba yanda za a ilimi ya samu wanda yake mai girman kai
na'am
girman kai ba na mai ilimi bane
na'am
an gane ko
na'am
sannan kuma mai ilimi ba shi da girman kai amma in ya zama to an samu daya kana da girman kai to baka da ilimi kana da ilimi to baka da girman kai mutane anan zamu ga cewa waɗansu suna yi wa mutane wata fahimta wanda take ta rashin gaskiya adalci wani za ka ga shi ba girman kai bane gare shi shi da ya rike mutuncin shi amma sai a ce wani girman kai gare shi irin wani za ka ga cewa shi ba ruwan shi da abin da ya shafi harkoki na mutum ba ruwan shi da sa ido din fada ba wanda ya zama to ta shafi irin waɗannan abubuwan ake tattaunawa a ciki in muka zauna a wata fadar zamu ga cewa abinda ake zaunawa a tattauna a cikin shi shine a cikin mutuncin wancan a dako hirar wancan tun daga farko har karshe bayan an gama a dako hirar wancan ba ruwan mu da hirar addini ba ruwan mu me zai kawo mana ci gaba a kasar mu me zai kawo mana ci gaba a garin mu a mu dai kawai mun sawa waɗansu tsirarin mutane ido to in ya zama to mutun ya kauda kanshi daga irin wannan fadar koda a bakan shi ne a zauna a gurin baya zuwa wannan gudu sai kaji an ce wannan shi girman kai gare shi baya zuwa nan wannan ba girman kai bane wannan rike ya mutunci ne ba girman kai ake ce da shi ba sai mu kiyaye idan fadar da ake zama a tattauna hirar da ake hira ce wanda ba ta da alaka da hira ta caccakowa mutane ba ta da alaka da hira ta taba mutuncin waɗansu abinda ake tattaunawa ana tattaunawa ne akan yanayinka kai da yanayina da shi mu magance matsalar mu na je tauna na gaji na zo ni kai ka je guri kaza ka zo ka kowa ya kawo dai fikira wanda ya kamata a ce yanzu an dora mutane akai to in ya zama to yana kaurace irin waɗannan guraren zaman kuma yana da damar zama ba ba shi da ba to wannan shine za a ce ya rena mutane amma in dai mutun ya rike mutuncin shi ne ya ce ba zai zauna ba irin guraren waɗannan kada a zarge shi da cewa yana da girman kai na'am
وقيل بجدي لا بجد كل مجد بجدي لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجدي
فهل جد بلا جد بمجدي
فهل جد بلا جد بمجدي فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبد
يوا وقيل أكتي بجد لا بجد كل مجدي فهل جد بلا جد بمجدي فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبدي يتي بجدي ده ƙoƙarina ne كل مجد واتو دكان wata girma dukkan wani girma da daukaka da zaka ga mutun ya isa zuwa gare shi to bi jiddin da kokari ne yake kaiwa wannan matsayi la bi jiddin yace a ba da kakana wane ba dan kakanka malami ne
na'am
babanka malami ne in dai baka yi ba kokari idan mun to kana barci kana zuwa ka zauna a fada baka kokari baka ka tabu su a karatu to ba yanda za a yi kace dan kakanka yayi karatu babanka yayi karatu kai ma sai kai karatu mun gane da kyau kullu mujidin wato dukkan daukaka da daraja ana samun ta ne bi jiddin da kokari la bi jiddin ba wai da kaka ba an gane ko laysal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha anaza wato mutum ba shi bane wanda zai ce mu an nuna mu karatu nan baban mu wane a garin nan sai da ya rufe kofa kakan mu wane babu wanda bai san shi ba a karatu to kuma kai fa sai kai bayani akan ka
na'am
an gane ko
na'am
yamana ka zo karka zancan babanka kaganka alhamdulillah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabatu wa lakum ma kasabtum
na'am
yanzu kai sai kace to kai kuma wane ne a yanzu mun gane
na'am
indai mutum bai kokari ba a kowane bangare ne wannan ba wai sai a ilimi ba a kowane bangare yanzu misali a ce babanka ya rasu ya bar maka tarin dukiya gado ko to indai baka yi ba kasuwanci ka koyi yanda zaka sarrafa wannan dukiya din ta aihu a kullum in murmurar ta zaka yi sai ka waye gari ya zamanto ka cinye dukiyar duka mutum nawa wanda ka sani wanda an bar mishi dukiya wanda da a ce ya iya kasuwanci zai haɓaka ta amma kuma daga ƙarshe ya koma ba shi da kobi saboda a lokacin da ma'aikin da ransa shi ma'aikin ya san kasuwanci ya hana idan shi barci ya tafi ya je ya zo yayi kaza ya tara da Allah ya amshi ransa kuma su ne za su ci gadan shi su a lokacin da yake zuwa su ba sa zuwa a kullum su yi wanka su fito su zauna a fada shikenan su kuma abin sai ya zo kansu gashi nan sun mallaki dukiya ko shakka babu dukiyar babansu ce tunda ya fadi ya rasu su za a rabawa waɗanda suke mace ya gadan shi wannan ya ci miliyan 15 wancan 15 wancan kaza shikenan shekara biyu shekara uku sai ka ji an ce ai din wayannan mutane yanzu wani na nan ma ya haro ya koma dan jan mota motar ma ba tashi ba ce wani ne ya saya ya bashi yake jan mota saboda a da lokacin da ran babansa sun koyi mota shi yasa yanzu aka bashi jigilar mota an gane ko eh to haka ne shi kowane abu indai ba indai ba za ka yi kokari ba ko wallahi karka yi tunanin cewa babanka dan ya tara maka dukiya kace ai kai wannan zaka ci har lahira ta ishe ka halaka koma ga Allah indai baka tsaya ka koya ba ana bar maka ita shikenan faca ka zaka shiga da ita nan da lokaci kuma ka fara ruka ido kana tunanin zata maka shekara 10 kaga shekara 2 ma bata maka ba kage kuma rayuwar ka gani fara ce kai yana daga ƙarshe ka je ka gurin wannan ka ce ya taimaka maka babu abinci a gidanka kaje gurin wancan yau kana gidan wannan gobe kana gidan wancan daga ƙarshe halka tattara maka ce ta koma gidansu ita ka waiwaye ta daga baya kuma kaje ka mallake a gidan wani to haka ne ita rayuwa ko me kake indai ba za ka yi kokari ba ko indai ba za ka yi kokari ba saboda kakanka da babanka sun tara maka kace kai zaka wadatu da wannan to wataran sai kai kumya kai kuma fahal jaddun bila jiddin bi mujdi ace fahal jaddun waishin anya kakakwa bi mujdi anya mai amfanarwa ne kwa bila jiddin idan ya zamanto baka yi kokari ba idan ya zamanto kakanka yayi karatu babanka yayi karatu anya wannan karatun nasu zai amfanar da kai kwa in dai kai baka yi kokari ba ka nema ba zai amfanar da kai ba to yanda ya kamata shine ya zamanto ka baiwa kokari karo na farko a matsayin shine mataki na farko na samun karatu ba wai gidanku ba babana yayi kakana yayi kakan babana yayi kakan kakana yayi nima yanzu dole sai nayi a ya zamanto kokari ne a gabanka karka kallaci wannan abin da yake gidanku na karatu kai yanzu kai ta kanka duk lokacin da kake kallon abin da yake gidanku da shi za a tara maka ƙasa ana dan gidan liman ne a zo a raka hudu Allah ji gamba na kaza to daga baya ya zama to ana nan jahili ai saboda su ba waye bane suna nan suna kallon abin da yake shiga yake huta a ce yau gashi wannan dan gidan liman ne amma kuma saukar fara ma bai ba shekara 36 dawun sai ranar sun yi shekara su wuce shekara 13-14 don sun sassabci alkur'ani amma saboda tun yana yaro da maliman ya shagwa ba shi a gidan mota a gidan gaba ake sa shi a mota aje wannan guri da shi aje wannan taro da shi aje wannan taro da shi ya zamanto ya shekara 50 in zaka dago akhbari kace ya koya maka zai raka ka maka amma kuma dan liman ne ko shakka babu
na'am
dan liman ne ce maka dan alƙalin garin ne ai
na'am
ce maka dan wani dai babban malami ne mashhuri a gari amma kuma ba zai iya koya maka ba kawaidi barantana akhdari barantana ishmawi zai zo shi kawai ka maka mai to yanzu kai kaje gani yanzu wannan daraja ta gidansu za ta amfana da shi yace to fa kam abdin ya qumu maqama hurri mun gane da kyau fa kam abdin da yawa bawa ya qumu yake tsayawa maqama hurrin matsayi na da da yawa zaka samu mutumin da baban shi bai yi ba karatu kakan shi bai yi ba karatu kakan baban shi bai yi ba karatu amma kuma shi yayi karatu kuma ya zama to karatun nan ya amfanar da shi da yawa zaka samu a ce wane a dangin su shine na farko wanda ya fara yin karatu kuma karatun da yayi sai Allah ta'ala ya sa mai albarka bai zama to ba irin mutumin da a gidansu babu kudi ne yayi kudi ya dinga ganin kowa ba shi da kobe an gane yawanci in mutum ya tashi a gida na talauci gidan da ba su da komai sai Allah ya rufa mai asiri to shi gani yake yanzu wannan kudin da yake da ya fi duk waɗansu masu kudi kudi a unguwarsu sai an san shi da girman kai a garinsu sai an san shi da girman kai saboda a gidansu shi ne ya mallaki wannan kudin babu wani mai kudi irin nashi shi yasa yake ganin kowa kuma ƙasa yake da shi to haka nan idan mutum ya yi karatu a gidan da ya zamanto babu karatu shine na farkon wanda ya fara yin karatu sai ya ga cewa a cikin halayen shi akwai rena mutane saboda gani yake yanda a gidansu babu makaranta yanda yake wa kowa zubin gora a gidansu to haka zai kallaci kowa a cikin gari ya zamanto ya rena mutane to amma za ka ga cewa an samu wannan kana da yakinin cewa baban shi ba malami bane kana da yakinin kakan shi ba malami bane amma kuma shi malami bayan da zai kuma ka cinya to sunan shi dole ka ce lalle wannan mahaddacin alqur'ani ne kuma lalle daidai gulgudo bangaren abin da ya shafi ilimi yana da ilimi wa kam hurrin ya qumu maqama abdi wato da yawa da ba bawa ba ya qumu maqama abdi yake tsayawa a matsayi irin na bawa da yawa wanda zaka ga ya tashi a babban gida wanda ko shakka babu wannan gida ne babba in aka ce babansa za a ce malam wane ai su suka kawo mukhtasar garin nan za a ce malam wane ai jalale ne duk garin nan duk wanda ka ji ya ce akwai jalale ne a cikin manyan dattijawa wannan a gurin babansa ya koya in aka ce littafin Riyadus Salihin za a ce dingarin nan shine ya koya shi a wancan lokacin in aka ke din littafi dai wanda yake na musulunci daidai gulgudo baban shi an ce ya sani to amma shi saboda lokacin yana yaro da lokacin da ya tashi yana cikin uruciya gabaki daya akalarsa hankalinsa ba bangaren karatun ba take sai ya zama to baban kuma da ya fadi ya rasu ya bar musu littattafai kenan in ya dako shi ga littafi na Riyadus Salihin mai jaka guda yake nema ya bashi ga littafi kaza nan baban su ya rasu ya bar littattafai amma kuma yanzu ya tashi a matsayin bawa saboda littattafan da baban su ya bari shi ba zai iya karantar da su ba saboda bai tsaya yi ba to duk wanda yake dan malami ne idan yayi wasa wata ran tashi zai yanda ake kuzuzuta ka dan ana ganin babanka da rai a dinga mutunta ka a dinga darajanta ka a dinga dokan ka da kima waɗansu mutanen da suke zauwa gurin babanka ta dalilin babanka ne kuke haduwa da su amma in aka ce yau babanka ya gusa babu shi kai baka da ilimin da zaka gansu a gurinka baka da ilimin da zaka iya zuwa gurin su ma barantana sun su zo gurinka to wallahi mutum yayi wa kanshi kiyamul layli idan aka ce kana dan malami ba shi yake nuni akan cewa karatu ba kai ba sai in ka zagi ne dauri da dare ka hana idan ka barci kowa yana jin dadin barci amma kuma kai ka ce ka ido yanzu ba lokacin barci bane karfe 2 na dare ka tashi ka dinga nazari ka kai asubahi karfe 3 ka tashi ka hada ta da asubahi karfe 2 da rabi ka tashi ka hada ta da asubahi to a haka ake tare ilimi amma in dai kace zaka je ka daga ka kwanta karfe 10 ta dare sai karfe 6 na safe kai asizar asizar ba ake ce maka a lokacin zaka je yace shi ai shi barcin shi haka ne kawai yace shi yanzu karfe 10 ta dare in ya shiga gida yace ya sa salula cikin wani abiya ce to he karfe 6 za ta tashe shi yace a ni ina da matsari kaje yace ni ina da matsari na sallata da kanta take mutuwa in karfe 10 ta sai karfe 6 za ta tashi shi ya zama yanzu mai tsari kenan to wallahi da kai da ilimi sai dai kaga ana yi ko kuma koda kayan da zaka dan yi dai na korewa bakin ka guda ne ko wanda zaka je kai ta garrama da shi amma dai ka tara ilimi to sai an hana ido barci to kada mu cinye lokacin saboda karatun mu na gaba fasalin zai yi magana ne ma akan kokari wajen karatun ilimi insha Allah abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.